فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai barka na masjidu bin taymiyata rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karatu daga littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam wallafar al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi Allah masa rahama majalisi shine na 102 a wannan yammaci na Laraba 23 ga watan Dhulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wacce take daidai da 21 ga watan mayu na shekara ta 2025 miladiya idan ba a mance ba mun shiga cikin kitabul janaiz bayan dawowanmu daga hutu na sallar azumi hadisin da zamu tashi kansa hadisin Ummu Atiyya Allah madaukakin sarki ya yarda da ita ina ga kansa zamu tashi ko na bismillah
assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala qala al musannif rahimahullah ta'ala عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك اوعيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآكرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه يعني إزاره وفي رواية أو سبأ وقال ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء ومواضع الوضوء منها وإن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة
وأن حديثي عن صمودك أم عطية Al’ansariya Allah ya yarda da ita ɗaya daga cikin matan mutan Madina al’ansar ke take ba da labari cewar dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine tuwfiyat ibnuhu sai manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga gare mu a yayin da ƴarsa ta rasu a wannan riwaya ba a ambaci wacce ce ta rasu su Ummu Atiyya suke wanke ta manzon Allah ya shiga gare su ba sai dai a riwayar Imam Muslim ambatan ƴar da ta rasu cikin ƴaƴan manzon Allah ya zo tunda ƴaƴan manzon Allah da suka riga shi rasuwa mata guda uku da Zainab da Ruqayya da Ummu Kulthum to nan da Ummu Atiyya ke ba da labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gare su yayin da ƴarsa ta rasu kaga ba a bayyana wacce ce cikin hukun ba Zainab ce ko Ruqayya ko Ummu Kultum amma riwayar Imam Muslim ta bayyana sunar wacce ta rasu din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su Ummu Atiyya suna wanke ta ya shiga gare su riwayar Imam Muslim ta bayyana cewa Zainab lokacin da Zainab Allah madaukakin sarki yarda da ita ta rasu matar Abul As bin Rabi' mahaifiyar Umama jikar Annabi da ya dauke ta yana sallah to lokacin da ta rasu ita ce mafi girma cikin ƴaƴan sa mata ma'ana ita ce babba a ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama mata to a riwayar Imam Muslim ambatanta ne yazo Ummu Atiyya take cewa lamma matat Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ighsilnaha thalatha wannan riwayar Imam Muslim ce Ummu Atiyya tace lokacin da Zainab ta rasu ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce ighsilnaha thalatha wannan haka yazo a riwayar Imam Muslim kaga kenan nan da Ummu Atiyya tace da sala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu a riwayar Imam Muslim ta ambata mana wata dace ta manzon Allah da ta rasu suke wanke ta su Ummu Atiyya annabi ya shiga gare ita ce Zainab Allah madaukakin sarki yadda da ita duk da cewa akwai riwayar da Imam Hakim ya fidda ita a cikin mustadrak dinsa da wasu daga cikin marawaita hadisai sun fitar cikin littafin wannan yada su Ummu Atiyya ke wankewa da annabi ya shiga gare su riwayar ta bayyana Ummu Kultum ce riwayar Muslim ta bayyana cewa wasu riwayoyi da wanda ba na Muslim ba Imam al-Hakim ya fitar da riwayar cikin mustadrak dinsa su kuma sun bayyana cewar Ummu Kultum ce kenan yanzu riwayoyi sun yi karo dangane da ambatan wacce ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ga su Ummu Atiyya al-Hadi suna wanke ta to yayi za a yi da waɗannan riwayoyi guda biyu sai dai riwayar ƙarshe da ta ayyana cewa Ummu Kultum ce in an bibiye ta ba ta da inganci ta hanyoyin da ta zo sai dai malamai sun ce an haɗa hanyoyinta za su tada ta ta zamanto ta je matsayin riwaya mai kyau riwaya hasana ke ba za ta je matsayin riwaya sahihiya ba amma za ta iya zuwa matsayin riwaya wacce take mai kyau riwaya hasan to idan ta kai matsayin riwaya hasana za a iya hada riwayoyin ayi aiki da su a ce duka ƴaƴan annabi guda biyu da Zainab da Ummu Kultum da suka rasu su Ummu Atiyya suka wanke su sannan kuma lokacin da ake wanke wannan annabi ya shigo gare su haka lokacin da ake wanke wannan annabi ya shigo gare su idan kuma an so a rinjayar za a iya rinjayar da hadisin Muslim akan hadisin Imam Hakim saboda ya fi shi ƙarfi to shi dai wannan hadisi na Ummu Atiyya zance mafi rinjaye dube da Imam Muslim Zainab ce sanda ta rasu su Ummu Atiyya suna wanke ta annabi ya shiga gare su da ya shiga sai ya ce ighsilnaha thalatha ku wanke ta sau uku aw khamsan ko kuma ku wanke ta sau biyar kenan in kun wanke ta sau uku kun ga akwai buƙatuwar ku ƙara to kar ku yi hudu kawai ku wanke ta biyar kenan ana so a wankan gawa ya zama wuti ya zama mara ba a wanke gawa sau biyu a tsaya ko sau hudu ko sau shida an fi so a wanke ta sau uku in an ga akwai buƙatar a sake wanke ta a wanke ta sau biyar in an ga akwai bukata a wanke ta sau bakwai to shi yasa annabi anan yace igsilnaha salatan wanke ta sau uku aw khamsan ko sau biyar aw aktsara min zalika in ra'aytunna zalika ko ku wanke ta sama da haka sama da biyar din in kun ga bukatar hakan shine in ra'aytunna zalika in har kun ga bukatar haka ma'ana in akwai bukatar wanke ta sama da biyar gurgurdan yanda ku kuka gani to ku wanke ta sama da biyar din bima'in wa sidrin wanke ta din da za ku yi ya zamanto da ruwa da kuma gabaruwa shi wannan gabaruwar duwani dauda da yake gangan jikin zai gusar da shi ko karni zai gusar da shi ko kuwa mata iska da za ta iya tashi tunda jikin mutum idan ya ɗauki lokaci bai ga ruwa ba za ka ga iska tana tashi wata iriyar iska daga bisa ɗabi'a ta halitta da Allah ya yi wa ɗan adam to shi wannan da bani iska wanda yake mara daɗi daga gangan ya ce ba'in wa sidiri malamai suka ce wannan yau sabulu zai iya mai gurbinta saboda illar da ta sa aka ce a yi amfani da gabaruwa wannan illar za a same ta a sabulu ya ce wa ja'alna fil akhirati kafuran a tsaruwan ƙarshe da za ku wanke ta da shi ku sanya turaren kafin a ruwan ƙarshe da za ku wanke ta da shi ku sanya turare na kafin aw shay'an min kafur ko wani abu da ke mai kamshi ruwan ƙarshe a sanya turaren kafin ko wani abu wanda yake mai kamshi irin na kafin kenan ruwan ƙarshe na wanke gawa ana so a sa turare a ciki duk wani abu da ya zo na karantarwar addinin musulunci ɗan uwa za ka ga a cike yake da hikimomi masu tarin yawa wata hikima ce ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a ruwan ƙarshe a sanya turare malamai suka ce hikimomin guda uku hikima ta farko don wannan gangan jikin ya zamanto iskarsa tana da daɗin shaka ga mutanen da za su yi mubasharar gawan ta wajen yi mata sutura ta wajen ɗaukar ta wajen birne ta kar mutum ya je yana tattoshe hanci ba a son haka a gawa ta musulmi saboda tana da kima gawar ɗan adam tana da kima gurin Allah subhanahu wa ta'ala ɗan adam yana da kima a gurin Allah shi yasa saboda kimar da ɗan adam yake da ita a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba iya rayuwarsa ba har bayan mutuwarsa kimar tasa tana bayyana ta yaya kimarsa za ta bayyana bayan mutuwarsa kaga ai yana raye Allah ya bayyana mana cewa walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri yanda Allah ya sa dan adam ke rayuwa a sarari da kuma cikin ruwa wannan na daga cikin karamci da ya masa duk inda yake so zai zaga a ban kasa zai taka ya je a ban kasa wannan karamci da Allah ya masa shine wa hamalnahum fil barri wal bahri daga cikin karamci da Allah ya yi wa dan adam yana raye razaqnahum min at-tayyibat duk wani abu mai daɗi Allah ya azurta mu da shi duk wannan karamci abinci mai gina jiki Allah ya azurta mu da shi ganyayyaki kayan marmari duka wannan Allah ya mana ne a babin karamci gare mu sannan Allah ya ce faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila bisa ga halittun da Allah ya yi mu ƴaƴan annabi Adam ya fifita mu akan mafi yawa daga halittunsa to karamcin ɗan adam bai taƙaita ga iya rayuwarsa har bayan mutuwarsa to bayan mutuwarsa daga cikin karamci da Allah yayi wa dan Adam shine ba a wulakanta gangan jikinsa a bayan mutuwarsa sai zamanto ka'ida da karantarwa addinin musulunci a yi lokacin da ya rasu a wanke shi kaga wannan wankewan karamci a ƙarshen wanke shin a sa turare saboda iskar da zata taso daga gare shi ta zama mai dadi duk wannan karamci sannan kuma ba haka za a dauke shi tsurarsa ba a'a a asirce shi a suturce shi a lullube shi duk wannan karamci to sai ya zaman to karamcin bai tsaya a iya nan ba har ransa ma ta samu karamci gangan jikinsa ya samu karamci gurin ƴan uwansa mutane da yanda aka tsara musu su wanke gangan jikin a ƙarshe su sanya mata turare su lullube ta su mata sallah su mata addu'a su ɗauke ta ba tura ta za su ba a ce ai gawa ne wannan ko da duk yanda aka yi ba matsala ana karrama gawa saboda tana da karamci gurin Ubangiji bai ta kai da gangan jiki ba har ruhi yanzu ruhin da aka cire daga jiki ba cilla shi ake ba a'a yana da karamci gurin Ubangiji dama mala'ika mai daukar rai da Allah ya kira shi da malakul maut mala'ikan mutuwa kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bi kace yana daukar rayuku mala'ikan mutuwan da aka wakilta gare ku dan daukar rayuka idan ya tuwa ba shi yake yana zuwa da tim din sa akwai da yake zuwa tare da su idan mamacin nan mutumin kirki ne tim din da zai zo da su tawagar da zai zo da su za su zo suna dauke da likafani na aljanna kaga wannan karamci likafani na aljanna da tiraren aljanna duk wannan karamci Allah ya karrama dan Adam ta hanyar aiko mala'ikunsa da likafani da kuma turare wannan duk karamci ne wa dan Adam idan mutumin kirki ne na aljanna idan aka zo mala'ikan daukar rannan ya zara ran ba haka za a rike ran tsuratta a hana a tafi da ita ba a saboda karrama dan Adam cikin likafanin za a sa wannan karamci ne wa dan Adam kamar yadda a nan za a sa gangan jikinsa a likafani to ta daya hannun kuma za a sa ransa ita ma a cikin likafani sai a feshe ta da turare saboda mai tana da karamci sai a tashi da ita nan mutane sun sa gangan jikinsa cikin likafani sun dauke ta sun tafi da ita makabarta nan kuma mala'iku sun sa ransa cikin likafani sun dauke ta sun tashi da ita sama to sai zaman to ya samu karamci ta bangarori guda biyu bangaren farko ta bangaren mutane ta yanda suka wanke shi suka lullube gangan jikinsa ya karamci nan bangare ta bangare na biyu bangare mala'iku ta yadda suka dauki ransa suka sanya ta cikin likafani ga turare an tashi da ita zuwa sama malamai suka ce wannan na fito mana da karamcin dan Adam shi yasa sa wannan turaren yana da muhimmanci sosai saboda karrama dan Adam ne kamar yadda Allah ya karrama shi Allah ya karrama dan Adam kai ma ka karrama shi sai zama a ruwan karshe an sanya turare dan me dan iskar da za ta taso daga wannan gangan jiki mai karamci gurin Ubangiji ta zamanto ba iska bace mara dadi kar ya zamanto wanda suke kokarin daukar gawar ko a mata sallah ko a burne ta mutun yana tofar da yawa saboda iskar bata da dadi a iskar da za ta taso mai kamshi ce hankalinsa kwance normal zai dauke ta in an zo za a kakkama ta a sa ta cikin rami a zo kokarin burna rami zaka ga kowa yana cikin hayyacinsa ba wanda yake cikin tashin hankali wani wari yana daga masa hankali wani wari kan tayar masa da zuciya wani wari yakan sa shi amai to duka saboda ire-iren waɗannan hikima ta shari'a sai aka hukunta in an zo wanke gawa a ruwa na ƙarshe a sa turare ba a ce a sa a na farko ba saboda in an sa a na farko sauran ruwan da za a amfani da su za su iya wanke turaren to amma in aka sa a na ƙarshe turaren zai kama gangan jikin to wannan hikima ce cikin hikimomi da ta sanya wannan addini namu wanda yake mai haske wanda yake tacacce addinin Ubangiji subhanahu wataala da ya rije mana mu bauta masa da shi ya hukunta in an zo wanke gawa a ruwan ƙarshe a sanya a sanya turare wannan hikima ta farko kenan hikima ta biyu da malamai suka ambata turaren nan zai kore kwari ka san idan ko gawa ka gani na akuya a bakin titi zaka ga kiya shi na ta hawa kanta sabanin inda ranta in akuya tana kwance zaka ga kwari ba sa kusantarta amma tana mutuwa zaka ga kiya shi suna hawa kanta kwarkwasa suna hawa kanta ga kudaje sun dabaibaye ta to amma inda ranta zaka ga ba a matsowa kusa da ita to haka shi ma dan adam ne idan ya mutu zaka ga kudaje na ta bin sa sannan ga kiya shi ga kaza na kwari to hikima ta biyu da ta sanya aka shar'anta amfani da turare zai kori kwari saboda kwari suna zuwa gunda suke jin bami bami ko wari wari amma gurin da ke da kamshi ba sa fuskantar sa to sai zama in an sanya turare a gangan jikin a lokacin da ake wanka zai zama kwari ba za su dabaibaye wannan gawar ba yanzu ko da gawa aka fito da ita ba za ka ga kudaje na ta binta ba yanzu yaro idan yayi bayan gari a jikin suturarsa za ka ga kudaje na ta binsa to wannan yana daga cikin hikima da ta sanya shari'a ta shar'anta a sanya wannan turare duk wani abu da zai fito daga bakinsa ko ya fito daga mafitsararsa ko duburarsa wanda zai iya janyo kwari turaren nan kuma zai kore kwari zamanto ba za ka ga kwari na gingawa da aka mata likafani ake kokarin kaita makabarta ba ba za ka ga kudaje na binta ba me yasa saboda wannan turare da aka sa su ba bangaren su bane to wannan kadan daga cikin hikimomi da malamai suka ambata da ya sanya aka yi umurni a lokacin da aka zo wankan gawa a sanya turare sai hikima ta karshe mala'iku ba sa son wari ko ka to fatan mala'ikun nan su kusanci wannan gawar alkhairi ne a ce mala'ikun rahama sun kusanci gawa to sai a sanya turare amma in aka ba sanya turaren ba aka bar gawar tana tashi wani abu da zai fito daga baki din ma ko sauran abinci ko kuma wani abu da zai fito daga mafitsara sauran fitsari ko bayan gari wanda bai gama fita ba a lokacin ga to sai kaga ya sanya iskar nan gawar da aka yi mata sutura ya sanya mala'ika kuma baya son kusantar guri wanda yake mara mai iska mara dadi to amma sai zama in an sanya turaren zai gusar da duk wani abu wanda zai iya tasowa daga gawa wanda yake iskar sabatta da dadi haka zai sa mala'iku su samu daman halartowa yadda ya kamata kuma ana fatan halartar tasu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tsawatar kan rikaja sai ya bayyana cewar mala'ikun rahama ba sa shiga gid aka rike kaga kenan shigan mala'ikun rahama ga gida alkhairi to waɗannan kadan daga cikin hikimomi malamai suka ambata da suka sanya wannan shari'a ta shar'anta sanya turare a ruwa da ake wanke mamaci da wannan ruwa din annabi sallallahu alaihi wasallama wannan umurnin sa ne da yake baiwa waɗanda suke wanke yarsa Zainab lokacin da ta rasu sai ce fa idza faraghtunna in kun kare wanke ta fa adinnani ku sanar da ni in sun kammala wanke ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce su sanar da shi cewa sun kare falamma faragna ummu atiya tace lokacin da muka kammala suka kammala wanke yar annabi gurgurdan umurnin da ya ba su dama ya ce su wanke ta sau uku ko kuma su wanke ta sau biyar ko kuma yadda suka gani in sun wanke ta sama da haka ba laifi yadda suka ga gurgurdan yadda suka ga shine au aktsara min zalika ko sama da haka in ra'aytun zalika in kun ga cancantar haka din wanke ta sama da biyar din to da suka yi suka kammala gurgurdan yanda suka ga ta fita kuma suka yi gurgurdan umurnin sa a ruwan farko sun sanya wannan sidin a ruwan karshe ka sanya kafur turare ke sai suka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sanar masa taro kammala gurgurdan umurnin da ka ba mu fa atana hikwa manzon Allah da suka sanar masa cewa sun kammala wanke Zainab da yazo sai ya ba su kwardallansa ai mun san kwardalle wanda yake daurawa a kunkuri shine ake kira kwardalle sai mika musu wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ashirnaha iyahu kululde ta da wannan ma'ana sulilka gangar jikinta da wannan ya zama shine abu na farko da zai taba fatar me yasa annabi yayi haka saboda abin da ya taba jikin annabi yana da albarka to sai yake so yassa a masa a mata amfani da shi wannan albarka da ke tattare da gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta same shi ya zama abin da ya taba jikinsa an mata likafani da shi ya taba gangan jikinta wannan hikimar da malamai suka ambata ce da ya sanya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ba su kwardallansa su yi amfani da shi amma na ya takaita da manzon Allah banda sauran mutane shine yake da wannan albarka sauran mutane ba su samu wannan albarkar tasa shi dalilai sun tabbatar da haka tunda Ummu Salama har bayan rasuwar manzon Allah tana da gashin sa da take amfani da shi mutane in sun cutu sukan zo ta ba su kwaya ɗaya su je su jika su yi magani saboda albarkar da Allah ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ya ba da kwardallansa a sa shi a jikin Zainab ya zama shine abu na farko da zai taba jikinta wa fi riwaya a cikin wata riwaya aw saban ma'ana can da annabi ya ce iksilnaha salatan a wata riwayar aw khamsan aw saban mun gane annabi ya ce ku wanke ta so uku ko so biyar ko so bakwai a wata akwai riwayar da ta zo da ambaton bakwai amma wacce muka karanta a sama iya ambaton biyar ne wanke ta so uku ko so biyar ko sama da haka in kun ga da buƙatar haka din to amma akwai riwayar da ta zo ku wanke ta so uku ko so biyar ko so bakwai ko sama da haka in kun ga buƙatar haka in buƙata hakan ta taso wa qala manzon Allah yace musu a lokacin da yake musu umurni su wanke Zainab yace ibda'ana bi mayaminahin mayaminihin mayaminiha ibda'ana bi mayaminiha ku fara da damanta in sun zo wankan su fara da bangaren damar kafin hagu kamar yadda in ka zo alwala ake so ka fara da damar kafin hagu to ita ma Zainab annabi umurnin da ya bayar ke wannan yake nuna in an zo wankan gawa sai an gama wanke tsama gabanin a zo tsagin hagu a lokacin da ake wanke hannun mamaci ana fara wanke na dama ne sannan a wanke haƙarƙarinsa na dama a wanke ƙafarsa ta dama sannan a dawo ɓangaren hagu a wanke hannunsa na hagu haƙarƙarinsa na hagu ƙafarsa ta hagu shine ibda'ana bi mayaminiha ku fara da daman makinta wa mawadi'il wudu'i minha sannan kuma ku fara da guraben alwalatta sai kun gama wanke guraben alwala sannan ku zo sauran gangani guraben alwala kaga hannaye suna ciki iska tana ciki kafafu na ciki kenan za a fara wanke hannun dama kafin a wanke na hagu a wanke kafar dama sannan a zo a wanke tagu a wanke fuska sannan a zo sauran gangani kuma a duk lokacin da aka zo sawa'un guraben alwala ake wankewa ko gangan jiki ana fara ne da dama kenan yanzu idan an zo wankan mamaci abu na farko da za a fara bayan an aka ke masa guraben da fitsari ke fita da bayan gari sai a fara wanke guraben alwalarsa kuma guraben alwalan in an zo za ana farawa da dama kafin hagu idan an kammala wanke guraben alwalansa sai a zo a wanke sauran gangan jikinsa shi ma sai an wanke tsagin dama kabanin a wanke tsagin hagu wa inna umma atiya qalat wa ja'alna ra'saha thalathata qurunin kuma lallai ummu atiya tace mun sanya gashin kanta ya zama kitso uku kenan kitso uku suka mata sun taje kanta suka wanke sai suka mata kitso daya a tsakiya daya ta gefen dama daya ta gefen hagu kenan in mace ce ta rasu yanda su ummu atiya suka yi wa Zainab haka ake so a mata idan aka tsefe gashin kanta aka wanke kaga zai zama shi ma idan misali kan da iska saba dadi bayan wanke shi tunda a ruwan karshe ana sa turare zai zama ya dauki kamshi sai a zo a kitsa ayi kitso kwaya daya ta tsakiya ayi daya ta bangaren dama ayi daya ta bangaren hagu sai a tura kitsan gaba daya can bayan ta shikenan wannan in mace ce haka ake to wannan hadisi ɗan uwa da muka karanta ya kunshi darussa da fa'idoji ƙarƙashin sa kusan dai a takaice hadisin ya fito mana da yadda ake wankan mamaci kaga ba wani abu bane wanda yake mai wahala kamar yadda muka gani a cikin hadisin yanda annabi ya nusar da su siffar yadda za su wanke wannan baiwa Allah kasa da sarta rasu metete hikimar wanke mutum bayan rasuwarsa gabanin aje a birne shi a makwancinsa malamai suka ce hikimar ita ce ai bawa lokacin da ya rasu ba ana cewa ya koma ga Allah ba wani ya koma ga Allah to ya zamanto lokacin da ya koma ga Allah a yanayi wanda yake mafi kyau shine hikimar wanke shi zai je kwanta a makwancinsa ya koma ga Allah a yanayi wanda yake mafi kyau ya fita daga wannan duniya ya koma lahira cikin tsarki da tsarkaka su ne hikimomin guda biyu yanayi wanda yake mafi kyau saboda zai koma ga mahalicci Allah mai girma da ɗaukaka sannan kuma ya bar wannan duniya a yanayi mai kyau cikin tsarki da tsarkaka zuwa ga lahira tunda lahira ta fi duniya bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa haka Allah ya ce lahira ta fi kima ta fi daraja ta fi alkhairi ta fi falala ta fi wanzuwa akan duniya amma ku kuma tu'thiruna alhayatad dunya kun fitifi ta rayuwar duniya amma kuma wal akhiratu khairun to tunda al akhiratu khairun ya zama wannan bawan tunda ya bar gurin da alkhairin sa bai kai gurin da zai koma ba to ya koma cikin tsarki cikin yanayi mafi kyau wannan na daga cikin hikimomin da suka sanya aka shar'anta wanke mutum bayan rasuwarsa ya bar kasashiyar guri ita ce duniya saboda kasashiya ce gurin Ubangiji ya zama ya tafi madaukakin guri gurin Ubangiji shine lahira a yanayi wanda yake mafi kyau to idan mun kula da siffar wankan kusan za mu takaita ta a fiskoki kamar haka fiska ta farko wanke mamacin sau uku a ruwa na farko ana so a sanya sidir menene muka ce sidir na'am gaba ruwa yanzu a iya amfani da sabulu a madadinsa ba za a ce dole sai an nemo gaba ruwa duk inda ya shiga ya fita ba za a iya amfani da sabulu ba matsala zai mai gurbin gaba ruwa to wannan abu na farko kenan mataki na farko kenan to a wankan ana so ya zamanto mara mun san mara shine masu na'am wuturi shine masu suke cewa odd number ya zama in ka zo kana wawware bibbiyu dole ta karshe za ta zama batta da ɗan uwa dan dai kaga biyar in ka ce wannan da wannan ƴan uwan juna wannan da wannan ƴan uwan juna wannan ina ƴar uwar ta babu to shine mara wuturi odd number wanda in kana lissafi a ƙarshe in ka je ɗayar za ka tarabbata da ƴan uwa in ka haɗa waɗannan su biyu ta ƙarshe ka tarabbata da ƴan uwa to haka ake so adadin wankan ya zama
a yi sau uku in an ga yana da bukatuwar yi sama da uku sai a yi sau biyar in an ga yana da bukatuwar yi sama da biyar sai a yi sau bakwai in an ga yana da bukatuwar yi sama da bakwai sai a yi sau tara farko dan dai bukatar da mamacin ke da shi dan wani zaka ga hatsari ne du ya lalace da jini gangan jikin ya dagargaje sai kaga wanka uku biyar ba za su fitar da shi ba wani jinin ma ya bushe wani har da gambo wani da kaza sai kaga sai an yi wanka da yawa to gurgurdan dai yanda masu wanka suka gani in sun zo wanka Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe to wannan mataki na farko kenan daga cikin matakan wankan mamaci to sai kuma mataki na biyu idan an zo wankar yana da kyau a fara da guraben alwalansa guraben alwalansa kaga na farko tafin hannu shine na farko kuma da aka ce a fara da guraben alwala ana so yadda mutum yake alwala a jere in an zo wankan gawa abu wannan a jere tamkar ka ce alwala ake yi ko a wanke tafin hannunsa na dama a wanke tafin hannunsa na hagu a wanke fiskarsa a wanke hannunsa na dama a wanke hannunsa na hagu sannan a zo a wanke kafarsa ta dama a wanke kafarsa ta hagu amma wasu malaman sun ce tunda yanzu ita wankanta ake yi a lokacin da aka zo gandun shafar kai maimakon a yi shafa sai a wanke kenan kaga idan an wanke hannun dama an wanke hannun hagu gabanin a wanke kafafu tunda sai an yi shafar kai ake wanke kafafu sai a wanke kai idan aka wanke kai sai a zo a wanke kafar dama a wanke kafar hagu kaga an gama wanke guraben alwala to yanzu sauran gangan jiki dantsan hannu kafada tsagin jiki na dama da kuma tsagin jiki na hagu da cinyoyi da kuma sangalali ko kamu to su kuma in an zo sai a fara da bangaren dama daga sama har ai kasa sai a zo bangaren hagu shi ma daga sama har ai kasa to wannan mataki na uku kenan cikin matakan wankan gawa to amma ana so a ruwan da za a kare da shi na karshe idan sau uku za a yi to ruwa na uku sai a sanya turare idan sau biyar za a yi ruwa na biyar sai a sanya turare idan sau bakwai za a yi ruwa na bakwai sai a sanya turare to daga nan wanka ta kammalu wankan mamaci ta kammalu sai a je gandun yi masa likafa to daga cikin abubuwan da za mu ɗauka a wannan hadisi za mu fahimci cewar kitsan da su Ummu Atiyya suka yi wa Zainab wannan a tunaninsu ne suke ga ya kamata su mata ba annabi ba ne musu me yasa a ƙarshen hadisin ya ce wa inna Umma Atiyyata qalat wa ja'alna ra'saha thalathata quruni kuma lallai Ummu Atiyya ta ce mun sanya kanta ya zama kitso uku a wannan baya cikin umurnin da annabi ya ba su umurnin da annabi ya ba su su wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai ko sama da haka gwargwadon yanda suka gani sannan su sa gaba ruwa a wanke wanda suke yi sannan a ƙarshe ruwan ƙarshe su sanya turare ko abu ne shi in sun kammala su kira shi kaga wannan sune umurnin da annabi ya ba su a ƙarshe kuma da suka kira shi suka sanar da shi sai ɗauko kwardallansa ce da rubashi kaga kenan batun yin kitso wannan ijtihadin su to tunda sun yi ijtihadi sun mata kitso annabi kuma bai ce me yasa ba wannan ya nuna annabi ya yarda da aikin su wannan ita ce ake kira sunna takririyya sunnar da annabi aka yi gabansa kuma ya tabbatar da ita bai musanta ta ita ce sunna takririyya kenan yin kitso da za a yi wa wacce ta rasu bayan an kammala wankanta wannan sunna ce takririyya sunna ce da annabi ya tabbatar da ita sahabbansa sun yi mata kuma bai tanka ba bai ce kuskure ba bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallama baya ganin kuskure yayin shi abu na biyu da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin na karantar da mu wajibcin wanke mamaci ta yaya muka fahimci wajibcin wanke mamaci daga hadisin umurnin da annabi ya ba su yace igsilna ha ku wanke ta wannan umurni ne talata wanke ta sau uku aw khamsan ko kuma ku wanke ta sau biyar aw aktsara min zalika ko ku wanke ta sama da haka sama da biyar in ra'aytun na zalika in kun ga da bukatar haka shi kuma umurni duk inda yazo a qur'ani ko a hadisi yana hukunta wajibcin a aikata shi to sai muka fahimci wajibi ne wanke gawa kenan bai halatta mutum ya rasu a dauke shi a kai shi makabarta ba tare da an wanke shi waɗanda suka dauke shi suka kai shi makabarta suka burne shi ba tare da sun wanke shi ba sun aikata laifi saboda sun bar wajibi sannan wanke gawa wajibi fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimta daga hadisin cewa mamaci in namiji ne maza ne ya kamata su wanke shi idan kuma mace ce mata ne ya kamata su wanke ta sai dai wanda dalili ya kebe mun gane bayanin anan Zainab yar annabi ce amma ba a ce ga annabi yana wanke ta Ummu Atiyya ta ce su suke wanke ta annabi ya shiga gare shi yake ba su umurni da bayanai yadda za su wanke ta kaga wannan yake nuna mana in mace ce ta rasu mata ƴan uwanta ake so su wanke ta kamar yadda in namiji ne ya rasu maza ƴan uwansa ake so su wanke shi banda wanda dalili ya togace shine miji da mata miji zai iya wanke matarsa mata za ta iya wanke mijinta saboda babu shamaki tsakanin miji da matarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa matarsa Aisha law mitti qabli la ghasaltuki da zaki mutu gabani na ma'ana ta riga shi mutuwa da ya wanke ta tace to na gane me kake nufi ya rasulullah wato mutun tafin barka kai ta jin dadi da matanka annabi shi kuma ba wannan yake nufi ba to shine malamai suka ce karkashin wannan za a fahimci cewar in mace ta mutu mijinta zai iya wanke ta wannan daidai ne ko kuma in miji ya mutu matarsa za ta iya wanke shi wannan daidai to amma in ba ɗayan biyun nan ba an fuso maza su wanke ƴan uwansu maza mata su wanke ƴan uwansu mata fa'ida ta hudu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi za mu fahimci cewa wutiri ake yin wankan kamar yadda muka yi bayani a baya mara odd number ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya gwargwadon dai yadda aka gani cewar wannan mamaci ya fita fa'ida ta shida da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci cewar abun so ne sanya turare a ruwa na wankan gawa musamman ruwa na ƙarshe fa'ida ta biyar da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi fifikon da sauran al'ummarsa ba su da na albarkar da Allah ya sa masa shi yasa ya ba su zaninsa ya ce su yi amfani da shi wajen lulluka Zainab saboda albarkar da jikinsa ke kunshe da shi amma ne kamar yadda muka yi bayani a baya ya keɓanta da manzon Allah bai haura ya je kan waninsa ba ko da ku waninsa nan salihi ne ko da ku waninsa nan malami ne mai amfanar da al'umma wannan albarka da Allah ya sa annabi shi bai sa masa yanzu inda za a riƙe wani da irin haka sai zamanto an shigo wa addini da abun da babu shi kuma an nemi albarka a gurin da babu ta annabi akwai albarka tare da shi gangan jikinsa yawunsa guminsa gashinsa duka akwai albarka amma in ka ɗauki annabi yawun wani wanda ba na annabi ba da gashinsa duka zanta ne idan da yawun wani zai zama yana da albarka ko gumin wani wanda ba annabi ba ya zama yana da albarka ko gashin wani wanda ba annabi ya zama yana da albarka da na sahabbai zai fi na kowa amma sahabbai ba a samu ba suna neman albarka da gumin Abubakar wanda shi ya mai gurbin annabi suna neman albarka da gashin annabi ba a samu tunda ai a wannan al'umma ta annabi in ka dauki annabi baya Abu Bakar to sahabban annabi ba su nemi albarka da gangan jikin annabi ko su kai Abu Bakar ba ko su tsara ko guminsa ko yawunsa saboda haka babu wani kato a yau da za a nemi albarkar sa wanda bai kama kafan Abu Bakar ko kama kafan Abu Bakar bai ba abun ya takaita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma dalilai ne suka tabbatar da haka al'amari na addini kuma dalili ba a yi daga ina ga fa ya kamata ko a tunani na ko a fahimta ta ba a yin addini da haka ana addini ne da abin da yazo ya tabbata ya inganta idan kusa da kace da zamu dauka daga wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewa mustahabbi ne idan an zo mace a fara da guraben alolansa da kuma bangaren na dama sannan idan mace ce ana so a mata kitso guda uku kamar yadda muka yi bayani daya a tsakiya daya gefen dama daya gefen hagu fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci daukakar wannan addini namu na musulunci da girman wannan addini namu na musulunci da kuma tsaftan wannan addini namu na musulunci ta yadda ya tsara abubuwa wanda suke cike da hikima da kuma amfani ga su waɗanda suke kokarin kai mamaci makabarta da shi mamacin kansa shine wannan wankansa da za a yi da turare da za a sa masa zai amfani masu kokarin burne shi kai na zai amfane su ba za su tutu da iskar da za ta na fitowa daga gangan jikinsa ba tunda mamaci ne shi ta ina zai amfane shi kwari ba za su yi ta bin sa ba da kudaje sannan mala'iku za su halatto shi to kaga duka shari'ar musulunci saboda waɗannan hikimomi ta shar'anta mana saboda shari'a ce wacce take madaukakiyar shari'a addini ne wanda yake madaukakin addini wanda babu wani addini da yake da wannan tsarin kamar wannan addini namu na musulunci mun gode ma Allah da ni'imar musulunci da ya sanya mu cikin musulunci shi yasa ƴan uwa yana da kyau sautari da dama duk wata jarrabawa da ta same ka a ta duniya ka dauke ta karamar jarrabawa in an kwatanta da jarrabawar da ta samu waninka ta lahira shine yanzu mai bautan saniya ai jarrabawarsa babba ce ta lahira ce kai taka mai sauki ce duk jarabar da za ta same ka in ta duniya ce mai sauki ce saboda akwai wasu ka ɗarurukan ka wanda su jarabawa su ta lahira ce wani bautan saniya yake wani bautan wuta yake wani bautan rana yake wani bautan wata yake wani kuma cewa yake almasihu ibnullah wani ya ce uzairu ibnullah suna nan kata kata ga suna wani kuma ma bashi da addini to kai sai ka gode wa Allah da Allah ya sa ka musulmi duk jarrabawan da zai jarrabe ka da ita mai sauki ne tunda bai ma jarraba wallahira saboda jarraba wallahira ta fi muni duk wata jarraba mai sauki ce din dai ta duniya ce sabanin jarraba wallahira abu na karshe da zamu karkare bayani kansa a wannan hadisi na Ummu Asiya Allah ya jaddanta yanzu wanda ya wanke mamaci shin dole ne sai yayi wanka ko kuma ba dole bane malamai suna da ra'ayoyi guda wasu malaman suka ce duk wanda ya wanke mamaci wajibi ne shi ma sai yayi wanka irin wankan janaba wasu kuma suka ce wanke mamaci baya tilastawa wanda ya wanke shi yin wanka amma abun so ne yayi wanka mustahabbi ne gare shi yayi wankan amma ba tilastawa wanda suka ce wanke mamaci yana tilasta ma wanda ya wanke shi yin wanka sun kafa hujja da hadisin da Abu Dauda da Tirmidhi suka fidda shi cikin sunan din su wanda aka samo daga Abu Huraira Allah cikin sarki yadda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ghasala mayitan falyaghtasi duk wanda ya wanke mamaci to yayi wanka kaga nan umurni annabi ya bayar kuma al'amru yaqtadi al-wudu tunda umurni annabi ya bayar umurnin annabi kuma na hukunta wajibcin aikata wannan umurni annabi ya ce duk wanda ya wanke mamaci to yayi wanka ومن حمله فليتوضا wanda kuma ya dauki mamaci lokacin da za a kai shi makabarta to yayi alwala kenan da idan kana da alwala ba kai alwala ba za a yi sallar gawa da kai akai sallar gawa da kai akai wa mamaci sallah da aka zo tafiya makabarta sai zama kana cikin wadanda suka dauki mamacin nan aka je aka burne shi to yanzu idan an zo za a yi sallah annabi ya ce man hamalahu falyatawabba karka ji cewa a to ai dazu da aka zo sallah mamacin nan dama da alwala yanzu kuma ba abin da ya warware alwala a asaki alwala saboda me ka dauki mamaci wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake mai kyau malamai na hadisi sun inganta hadisi to wannan shine dalilin da malaman farko suka dogara da shi kan cewa duk wanda ya wanke mamaci shi ma yayi wanka suka ce yin wankan wajibi ne to malamai na biyu kuma sai suka ce ba wajibi ba in kai haka ake so in ba kai ba ba kai laifi ba a shari'a suka ce yin wankan abun so ne mustahabbi ne to su kuma da me suka dogara kan cewar yin wankan mustahabbi ne suka ce wannan hadisi na Abu Huraira da annabi yace man ghasala mayitan duk wanda ya wanke mamaci fa yaktasin shi ma yi wanka suka ce ba wajibi bane saboda suna da dalilin da ya rage ma wannan umurni karfi ina fata ana fahimtar bayani suna da dalilin da ya rage ma wannan umurni karfi ya taso da shi daga wajibi zuwa mustahabbi menene dalilin sai hadisin Abdullahi dan Abbas Allah yarda da shi da babansa gaba daya wanda annabi yake cewa laisa alaikum fi ghasl mayyitikum ghuslun idha ghasaltum bai zama tilas akan ku ba yin wanka in kun wanke mamacin annabi ne ya faɗi wannan yace fa inna mayyitakum laisa binajisin saboda mamacin ku ba najasa bane da za a ce in kun wanke shi sai kun yi wanka fa hasbukum an taghsilu aydiyakum ya isan muku in kun wanke hannayenku kawai bayan kun kammala wanke mamaci wannan hadisi Imam al-Hakim ya fidda shi cikin mustadrak dinsa yace kuma hadisi ne ingantacce Imam al-Zahabi ya zo ya masa muwafaka kan ingancin sa kenan Imam al-Zahabi ya dace da Imam al-Hakim wajen ingancin wannan hadisi kenan hadisi ne wanda yake ingantacce wanda za a iya kafa hujja da shi to wannan hadisi tunda ya inganta umurnin can da annabi ya bayar cewa duk wanda ya wanke mamaci yayi wanka ya rage masa karfi sai zamanto umurnin ba na wajibi bane na mustahabbi ina fata mun fahimci wannan sannan dalilin su na biyu da yasa suka ce duk wanda ya wanke mamaci yin ba wajibi bane kansa amma mustahabbi ne abun so ne fadin Abdullahi dan Umar ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dade shi da babansa gaba daya yace kunna naghsilul mayyita mun kasance a zamanin manzon Allah muna wanke mamaci faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil daga cikin mu akwai wanda in ya wanke mamaci sai yayi wanka daga cikin mu kuma akwai wanda in ya wanke mamaci baya wanka kuma annabi baya tanka musu baya cewa kai me yasa da kai za ku wanke mamaci ba za ku yi wanka ba annabi baya tanka kenan shi wanda annabi yake ya tabbatar su akan aikin su cewar in kai wankan ba kai ba ba kai laifi ba in kai wankan haka ake so in ba kai ba ba kai laifi ba inji Abdullahi dan Umar yace sun kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna wanke mamaci sai ya zamanto daga cikin su akwai wanda in ya wanke mamaci zai yi wanka sannan har ila yau daga cikin su akwai wanda in ya wanke mamaci baya wanka annabi kuma bai tanka ma wannan ba bai tanka ma wannan kenan duka aikin daidai ne amma dube da wancan hadisin da annabi ya ce man ghasala mayitan falyaghtasil wannan na nuna mustahabbanci son yin wanka son samu ayi wanka tunda har annabi ya bada umurni dai umurnin ba na wajibi ba amma inda mutum zai wanke mamacin bai wankan ba zai zamanto bai laifi ba a karantarwar addinin musulunci wannan shi ya kawo mu karshen bayani kan wannan hadisi na Ummu Atiyah wanda hadisi ne da ya fito mana da yadda ake wanke mamaci to ina ga saboda yanayi na lokaci ba za mu samu damar karanta hadisin da ke biye masa ba shi ma dai hadisin da ke biye ma wannan din hadisi ne da ya kunshi bayani kan wanka wa mamaci sai dai mamacin da ya mutu a lokacin da yake cikin ihrami na aikin haji kaga kowane bangare an taba bangaren wanda yake zaune a gida ba cikin ihrami yake na aikin haji ba ya za a wanke shi mun gani a wannan hadisi na ummu asiya to wanda kuma yake cikin ihrami na aikin haji ya za a wanke shi ya za a masa kafani to shine abin da wannan hadisi da ke biye ma hadisin da muka karanta ke biye masa baya yake kunshe da wannan bayani hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya dace da babansa gaba daya amma ba za mu samu damar karanta wannan hadisi ba saboda kurewan lokaci za mu jinkirta bayani kansa har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi mai zuwa na mako mai zuwa abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana na'am alaikum assalam na'am ruwan me okay to bari a kira sallah sai mu amsa tambayar
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تنبيه da aka yi ita ce shin ashe bashi da asali idan an zo wanke mamaci a nemo ruwan dumi to nemo ruwan dumi yayin wanke mamaci wannan abun so ne domin wannan mamacin kamar yadda muka yi bayani a baya yana da karamci a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala musamman idan ya zamanto a lokacin sanyi ne kamar yadda mutum ba zai dauki ruwan sanyi ya zuba a jikinsa yayi wanka ba sai ya kashe sanyin ko ya samu ruwan dumi to haka zalika idan da za a zo wankan mamaci abun so ne a nemo ruwan dumin a masa wanka sai dai in a lokacin zafi ne kamar yadda ba za ka buƙaci ruwan dumi ba lokacin zafi in ka tashi wanka to shi ma mamacin anan ba lallai sai an nemi ruwan dumi din ba wato za ka na abu kwatanta abin da kanka ne yanzu idan na ɗebi ruwan sanyi na sa a jikina ba zai cutar da ni ba zai cutar da ni to bai kamata mamacin nan in sa masa ba saboda yana da karamci gurin Ubangiji shi yasa ma aka yi umarni a wanke shi sannan an zo wanke shi a sa gaba ruwa a gusar kamar yadda kai ma an kazo za ka sa sabulu ka gusar da daudan jikinka shi ma haka ake so sannan a sa abin da zai sa jikin nasa yana kamshi to ire wayannan duka karkashin su ne malamai suka fitar da hukuncin cewa duk wani abu da zaka yi wa kanka ka ji dadi na tsafta to shi ma mamaci idan an zo wankan sa ana so ka masa to a babin wannan shine ake nemo ruwan dumi a lokacin hunturu lokacin sanyi amma in ba lokacin hunturu bane ba sai an wahal da kai wajen nemo ruwan dumin ba kenan wannan yana nuna mahanga ta addinin musulunci ana jinjina haka din ana jinjina nemo ruwan dumin musamman a lokacin sanyi a lokacin da aka zo za a wanki mamaci amma in kamar irin lokacin da muke ciki na yanzu galibi zaka tarar ba kowa bane in ya tashi wanka zai nemi ruwan dumi daya biyu ne ba su da yawa a cikin mutane bai fi kashi 10 cikin 100 na mutane ba su ma zaka tarar wata kin masu larura ne wanda ba sa taba iya wanka sai da ruwan dumi to zaka tarar ba su fi kashi 10 cikin 100 ba to a irin wannan matakin an zo ba lallai sai an nemi ruwan dumi ba za a iya yi wa mamaci wanka da normal ruwa haka amma a lokacin sanyi akwai buƙatar a nemo ruwan dumi a masa wanka saboda karamcin da yake da shi a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala Allahu ta'ala a'lam alaikum assalam na alwala mutum ya yi alwala bayan ya ɗauki mun yana na gani haka na tambayar da yake akan daukar gawa da umurnin yazo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wanda ya dauki gawa ya yi alwala shin wannan umurnin wajibi ne ko kuma ba wajibi bane umurnin ba na wajibi bane yana tafata hukuncin yana tafiya ne tare da na wankan idan mutun ya yi alwalan haka aka fito amma in bai yi ba bai laifi ba a shari'a sannan kuma daukan gawa ba bai takaita ga daukan ta zuwa makabarta ba inda an dauke ta daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan to wannan hukuncin duka ya shafe shi in ga dauko ta daga cikin gida zuwa waje gunda za a mata sallah ko kuma daga gunda aka wanke ta zuwa gunda za a mata sallah hukuncin ya shafe shi da wanda ya dauke ta zuwa dora ta mota hukuncin ya shafe shi da wanda ya dauko ta daga mota ajiye ta inda za a burne ta hukuncin ya shafe shi da wanda ya dauke ta wajen sa ta kabari duk hukuncin ya shafe su duk yana da kyau su yi alwala amma inda za su bar alwalan ba su yi ba ba su yi laifi ba kuma inda za su yi ibada ibadar su ta yi amma san samu su yi alwala Allahu akbar alaikum assalam hangul of haka ko haka to shi dai wannan a mahanga ta shari'a ba shi da madogara amma a yanayi na tsari na yau ko lafiya da sauransu babu laifi in ya zama ko ta yi wannan mamaci yana dauke da wata cuta wacce za ta iya harbi in an taba to kaga duka hanya na kariya ana son sa a shari'a domin Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka kar ku jefa kawunan ku ga halaka kar mutun ya ji an ce wannan gawa tana da karamci kuma wata kin tana da cutar da in aka taba ta za iya kamuwa yace kawai saboda karamcin ta shi zai taba a kariya haka ya jefa kansa ga halaka to koda babu cutar in an sa a babin kare kai wannan ba laifi a kai hand glove da ake sawa ko a sa safa ta hannu wajen yin wankan duka wannan ba laifi duk da dai ba za a ce ga dalilin sa a shari'a ba to amma mutun yayi ne kawai ya samu nutsuwa a zuciyarsa wajen aikin yadda ya kamata wannan babu laifi a karantawar shari'a na'am ai ba za a masa wannan ba saboda ruwan shigewa zai hasali ma auduga ake sawa saboda kan ruwan ya shiga cikin ya shiga zai fito da wani abu to sai a sa auduga a hanci da kunne da baki ta yadda kar wasu abubuwa suna dawowa daga cikinsa tunda yanzu ba numfashi yake ba jikinsa babu control to amma sa wannan ruwan da za a yi zai iya dawo da wani abu da ke cikin sai dai an ga akwai bukatar hakan misali akwai kura ko kuma bakin akwai bukatar a dan tsaftace sai a tsaftace sai a maida auduga a rufe wannan babu dai alaikum assalam na
yace a zamanin yanzu da araba shi
ya na
in sawo ya mutu da jini ya take kamar yadda suka ce kuma shi
zata iya harbi na wato ƙarin bayani alaji yake yi dangane da wanka bayan wanke mamaci cewa akwai malamin da ya karfafi yin wankan musamman in ya zamanto mamacin da aka wanke yana dauke da cutar da za ta iya harbi to kaga karkashin wannan kuma wajibci ne dama mutum ya kare kansa daga halaka da Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan sannan kuma wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka to sai zamanto a duk wanda ya wanke mamacin da yake dauke da cutar da take harbi wannan ana karfafa masa yin wankan sama da wani wanda ba shi ba sama da wani wanda aka wanke wanda baya dauke da cuta wacce take take harbi wannan magana ce mai kyau kuma mai karfi kwarai da gaske wallahi ta'ala alam na alaikum assalam na 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 to a lokacin da aka yi mata wanka kuma an dauko ta daga wani guri mai nisa aka iso da ita ta yi saboda yanayin zafi har ta dan fara canjawa ya danganta gare ku in kun ga za ku kara feshe ta da turare babu laifi saboda ya dan gusar da wannan warin tunda yana daga cikin hikimar sa turaren kawar da duk wata iska mara dadi wannan babu laifi amma ba ku samu ba ku yi laifi ba saboda kun yi abin da aka umurce su amma in kun fesa din a gare ta din wannan ba ku yi laifi ba a shari'a wajen rage wannan iska mara dadi ma'ana wannan ya rage naku in kun yi daidai kuka yi in ma ba ku yi ba ba ku yi laifi ba wallahi ta'ala a'lam abubuwan da muka karanta na dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayen sa kyawawa da siffofin sa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karba daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu Allah ya amfanar da mu da karatun da muka yi duniyar mu da lahirar mu akwai wanda yake dauka mana karatun nan Salim yaya azare ya hadu da jarrabawa daya tana biye da daya to muna amfani da wannan damar wajen yi masa addu'a Allah mayar masa da abin da yafi alheri dan keken da yake hawa yazo nan an sace masa shi wayar da yake amfani da ita wajen dauka mana karatun ita ma aka sace masa ya jo na ta tana caji ya dawo sai ya ganta ba to muna masa addu'a Allah mayar masa da abin da yafi masa alheri sannan kuma su waɗanda suke da ɗabi'a irin wannan Allah shiryar da su duk wani wanda yake da bukata a cikin muta alkhairi Allah ka biya masa bukatarsa duk wani wanda yake da damuwa a cikin mu Allah ka yayi masa damuwarsa abubuwan da suka fi karfin mu ubangiji ka biyan mana da mana da take tunkaro mu ubangiji ka sanya albarka cikin ta ka zaunar da mu lafiya cikin wannan kasa ta mu ka sanya albarka cikin wannan gari ka albarkaci ma'abota zama ga wannan gari da ƴan garin gaba daya wannan jiha tamu Allah ka albarkace ta kasar nan tamu Allah ka albarkace ta Allah ka daukaci musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته